أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين ولا عدوان إلا على الظالمين. الصلاة والسلام على أتمان الأكملان على خير خلق الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوم جمعة 25 ga watan takwas, watan Sha'ban, shekara ta 1436 hijira na Muhammad sallallahu alaihi wa sallama daga Makka zuwa Madina, wanda kuma shine ya dace da 12 ga watan 6 shekara ta 2015 alisafin Turawa. Muna darasi na 33 a cikin wannan littafi mai albarka na Shama'il al-Muhammadiyya na Imamu At-Tirmidhi rahimahullah. Yau da ikon Allah madaukin sarki za mu tashi akan babi na 35, babu ma ja'a fi dhahiki rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama, babun da yake magana akan dariyar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama. Dariya na farko, dangane da dariya. Dariya wani abu ne da dan adam yake nunawa da bakinsa da kuma fuskarsa yayin da wani abu ya kayatar da shi, ko kuma ya burge shi, ko kuma ya shiga cikin farin ciki. Shin annabi sallallahu alaihi wasallama yana dariya ko baya dariya? Akwai murmushi kanin dariya, akwai kuma dariya. Dariyar ma kala biyu ce. Akwai dariyar da ake ce da ita dahik, akwai dariyar da ake ce da ita qahqaha. To, annabi sallallahu alaihi wasallama yana murmushi, at-tabassum. Haka matakin yake: at-tabassum, al-dahiku, al-qahqahatu, murmushi da kuma normal dariya da kuma kecewa da dariya, shine qahqahatu. To, annabi yana yin guda biyu, baya yin daya, amma a cikin biyun ma yafi yin guda daya. Na farko shine at-tabassum, dan murmushi, kowa ya san murmushi, sakin fuska da dan nuna alamar walwala, wannan annabi yana yi bi kasra. Amma shi ad-dahik shine Turawa suke cewa laughing, normal dariya, annabi yana yi amma ba sosai ba. Wancan kuwa qahqaha, mutum ya kece da dariya har ya fadi dan dariya, ko ya shiga wani yanayi dan dariya har ya shaki saboda dariya, annabi baya wannan. To, za mu ji abinda riwaya za ta zo ta yi magana. Na farko dai, annabi yana faɗa cewa ya zamanto dariyarku ba ta da yawa sosai a duniya, kukanku ya fi yawa. Ba ce kada mutum ya yi dariya ba, amma dai ya zama kukansa, nuna gajiyawarsa da tsoron Allahnsa da tsoron gamuwa da Ubangiji, ya ɗauke hankalinsa dangane da barin dariyar. قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا عباد بن العوام قال أخبرنا الحجاج وهو ابن أرطاه عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: كان في ساقي رسول الله صلى الله عليه وسلم حموشة، وكان لا يضحك إلا تبسما، وكنت إذا نظرت إليه قلت: أكحل العينين وليس بأكحل. وأن حديث إمام الترمذي كما حديث حسن غريب. Yana bada labari dangane da ƙaurin annabi, shine saqai rasulullah sallallahu alaihi wasallama. Shi Jabir bin Samura yace a kaurin annabi sallallahu alaihi wasallama akwai abin da ake cewa shi humusha humusha sine siririta siriri akwai nau'i ne siririta ba kaurin manzon Allah ba qato ne tam haka ba sallallahu alaihi wasallama kuma wannan yabo ne a gare shi kwalliya ce a gare shi sallallahu alaihi wa alihi wasallam to sai yake cewa manzon Allah baya dariya sai dai murmushi a riwayar sa shi abin da ya gani kenan shi yasa malamai suke cewa ba da yawa yake yin dariyar ba shi yasa ma wasu sahabban ma suka ruwaito cewa ma annabi ma baya dariya kenan idan ka ji wani malami yana cewa manzon Allah baya dariya to ya dogara ne da irin wannan hadisi ko irin wannan hadisi na Jabir ibn Samura kun ga anan yace annabi baya dariya sai dai murmushi shi abin da ya gani kenan to wataƙila yayi dariyar a wani wuri da bai gani ba saboda rashin yawan yin dariyar ta sa ma ake ganin kamar baya yi yace idan na kalli manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai in ce kai wannan mutum ne wanda yake idan sa kamar da kwalli shine akhalul ainaini idan sa kamar ya sa kwalli amma kuma ba kwallin bane abinda yake ake nufi wato cikin mu'jiza da Allah ya yi wa manzon Allah da kyautata halittar da Allah ya yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama idan kaga idan sa kai ka ce kwalli ya rambada amma kuma ba ma kwallin ya sa ba na'am an samu riwaya manzon Allah yana sa kwalli da daddare idan zai kwanta bacci jama'a kwalli yana da amfani kwalli yana da amfani kwalli ba wai sai mata kadai ke sa kwalli ba wanda yake so ya samu lafiyar ido Allah ya dawwaman masa da lafiyar idonsa ba tare da yana samun larura ta ido ba to ya lazimci sanya kwalli musamman idan zai kwanta bacci in zai kwanta bacci ya dan dodalo wannan kwalli din ya shafa anan ya shafa anan har irin yadda annabi yake sa kwallin nan kwaya biyu nan kwaya uku ko nan sau biyu ko nan sau biyu ko nan sau ɗaya ko nan sau biyu na dama da hagu duk an ruwaito kuma an faɗa mana duk mun karanta cewa annabi yana sanya kwalli na ismit ismit yace ku rinka sanya kwallin nan fa innahu yajlu al-basar yana ƙara wa ido gani jama'a yana daga cikin babban larurar da mutum yake iya samu a rayuwarsa shine ya rasa idansa kuma shi idan nan da kake gani wani lokacin dab sai ka wayi gari ka nemi shi ka rasa ayi maganin duniyar nan ya kidawa wani sababi kadan yana iya wa idanka illa shi yasa aka ce duk abin da mutum zai yi kada yayi abin da zai iya yi wa ganinsa illa dan in aka dauke maka ganinka ka shiga matsala so yana da kyau mu yi amfani da abin da zai taimaka mana wajen kyautata idon har likitocin ido ma ba su hana ai amfani da kwalli ba so kwalli yana da amfani kwalli yana da kyau musamman wannan ismit din ana sayar da shi a kasuwa mutum ya nema ya rinka dan sanyawa zai taimaka masa kwarai da gaske amma da rana wannan mata ne suke sanya kwalli da rana ko da yamma amma da maza da daddare suke sanyawa to annabi kyawun idansa kai ka ce kwalli ya sa to kin kun ga anan kenan ashe kwalli karawa ido kyau yake kwalli karawa ido kyau yake to za ka ganshi kamar ya sanya kwalli a idansa amma kuma bai saka kwallin ba sallallahu alaihi wa alihi wasallama manzon Allah sallallahu alaihi wasallama idan zai yi dariya galiban baya daga sautinsa ka ji muryarsa a sama baya yi sallallahu alaihi wa sallama amma dai yana yin murmushi murmushi shine ashru'u fi dhahik farkon dariya shine murmushi annabi yana yi sallallahu alaihi wa sallama shi kuma dariya shine a yi dariya amma bi sautin munkhafid da sauti wanda yake na ƙasa ba madaukakin sauti ba qahqaha kuma shine a kece da dariya bi sautin yasma'uhu al-akharin wasu a gefe can suna iya jowa sautin har ma ya kai ga mutum ya shiga wani yanayi na daban ba irin yadda aka saba ganin shi ba to wannan kenan قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال أخبرنا ابن لهيعة عن عبيد الله بن المغيرة عن عبد الله بن الحارث بن الجز أنه قال ما رأيت أحدا أكثر تبسما من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترمذي يساكر ويتومن حديثي تشوى وأن الحارث بن الجز يشيني كم بنغا ونمتن ديكي دي يوم المشير من ذن الله صلى الله عليه وسلم حديثي نيو ديكي a ingantacce hasan kenan kun ga yawan murmushi yabo ne zaka ji ana fadan mutane ko yabo mutane ake a ce wani yana nan mai yawan murmushi idan kuma za a soki mutun a ce yana nan kullun fuskar sa a turbuke ko a turbuke furtuke ake cewa ko me a turbune kaga wannan ai zamm ne me zam suka wancan kun wani mutum mai yawan murmushi ko malamai ne masu wa'azi sai ka ji ana cewa ai malamin nan baya dariya wani malami ne mai wa'azi a irin abubuwan nan da ake dauka wani yaro karami wata rana malami yana karatu yana dan kallo haka sai ya ga malami yayi dariya ai yaron nan sai tashi yana ta tsalle yana tafi a gida ce malam yayi dariya yau malam yana ta tafa wato irin abu ne garib shi kullun a matsayi yake baya dariya to akwai wanda baya dariya gaba daya akwai wanda kuma murmushin ma baya ransa a bace inda ka san mutuwa aka masa akwai wanda haka yake fuskar sa gaba daya kullun a turbune take to wannan kuma ba a so mutum ya zama mai dan sakin fuska saboda wanda bai san ka ba idan ya ganka zai dauka shi kake yi wa ba na zo muna gaisa da shi ransa a bace me na masa na daina kula shi wallahi to kaga ba a sani ba ashe halinka ne haka so ba laifi mutum ya zama yana da yar bashasha din bashasha shine wannan wato dan sakin fuska kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ra'a an-nasa bashsha ko ba haka bane ba sallallahu alaihi wa alihi wasallam marwayacin hadisin shine abdullahi ibn al-harith ibn al-jaz sahabi ne babban malami ne aka ce yana cikin Sheikhul Musirin ya bude fathu Masar kuma ya zauna a garin Masar nan da muke gani shine sahabi na karshe da ya mutu a garin Masar wannan Al-Harith ibn al-Jaz duk sahabbai shine na karshen mutuwa inda a kasan Masar ne Allah ya Masar hama Allah ya bashi nisan kwana da karshen rayuwarsa ma ya makance ƙarshen rayuwarsa a matsayin makaho ne sai da aka yi masa jagora shekara ta 86 Allah ya yi masa rasuwa mutanen Masar sun ruwaito hadisai masu tarin yawa sun amfana da shi shine yake ba mu labari a dangane da murmushin annabi sallallahu alaihi wa sallama kuma an ce annabi yana yin murmushin nan ne don ya jawo hankalin mutane su saurare shi kada tsoronsa ya yawa wanda baya murmushi tsoronsa ake ji kuma malamai sun ce murmushi din nan sadaka ne at-tabassumu sadaqatun idan an ce sadaka shine abinda in kai shi akwai lada haka annabi ya faɗa hadisi tabassumuka fi wajhi akhika sadaqa yin murmushinka a fuskar dan uwanka ka hadu da ɗanwa na gaji a lafiya ya gida alhamdulillah sadaka lada ne Allah zai baka lada amma mutum an zo gaishe ka an zo ana maka murna a kawai abu na gaji kana turbune kuma abun farin ciki ne yake ma amma ranka a ɓace har san mutane haka ɗabi'ar su suke wani zaka zo fa abu ne da ya shafe shi shi kuma dan shi ka zo ka miƙa masa hannu kuna gaisawa wallahi ya haɗa fuska da kai ma ba zai haɗa ba ya shigalci da wani abu ya dai ya karbi dai hannun haka kuna gaisa gaba ɗaya ma baya ma sauraron ka ce yana magana da wani to kaga wannan bai da dadi duk wanda yake da irin wannan ɗabi'ar zai yi wa kansa asarar mutane asarar jama'a so mutum an ce annabi idan ya zo sallallahu alaihi wasallama yana gaisawa da mutum yana ba shi full concentration ma'ana ya maida hankalinsa sosai akan mutum suka ce idan yazo kuna magana da shi kai ka ce ba wanda yake masa magana a gefe in ba kai ba, to yana cikin dabi'ar sa, sai mai da hankali akan ka sallallahu alaihi wa sallama. Idan kuma ba da kai yake ba, to ba da kai fa yake ba. Idan kuma da kai yake, to da kai yake. To abin da ya kamata mu kula da shi kenan, don Allah saboda ya samar da kyakkyawan alaka tsakanin mu da ƴan uwanmu. Na'am, dan adam yana da gajiyawa, tabbas muna da rauni, muna da rauni irin namu. Sai dai irin karanta irin waɗannan hadisai shine zai dawo da mu siti, ya dawo da mu kan hanya sauransu. A haduwa da mutum duk wanda zaka hadu da shi malam, kai kokari ka sake fuskarsa, ka sake fuskarka. Idan an maka magana sake fuska, ina gaji a lafiya, assalamu alaikum, wa alaikum assalam, kana mai dariya, kana mai sakin fuska. Kai ma din zaka mutane sallama, kana mai dariya, kana mai sakin fuska, kana mai murmushi. Daman ladabin haduwa da mutane shine kana haduwa da mutum ka ce assalamu alaikum. Abu na biyu, in a kusa ake a hade, sai ai almusafaha. Ka miƙa hannunsa ya miƙo, ka miƙa hannunka ya miƙo hannun shi, ku yi musafaha. Manzon Allah ya faɗa a cikin hadisi sallallahu alaihi wasallama, duk mutumin da ya haɗu da ɗan uwansa ya miƙa masa hannu, assalamu alaikum wa alaikum salam, suka riƙe, kafin su rabu Allah ya yafe musu zunubinsu gaba ɗaya. Kaji fa, kafin ku rabu. Shi yasa malam musafaha riba ce, amma akwai waɗanda ba sa musafaha da mutane. Shi ya fi ƙarfin ya miƙa hannunsa a riƙe, ba ya yi. Amma da ka je makaranta ka karanta muhimmanci da falalar yin musafaha, da ka rinƙa yin musafaha har da ‘ya’yanka, assalamu alaikum, ba wani abu bane, la yanqusuka shay, ba zai rage ka da komai ba, bal yarfa'u darajatak, bari zai ɗaga darajarka ne, wa manzilatak, da manzilarka, wa qimatak, da qimarka. Ku gaisa assalamu alaikum, assalamu alaikum, kafin ku rabu an yafe ma zanubi. Haka Imam An-Nawawi ya kawo wannan hadisin cikin Riyadhus Salihin, hadisi ne ingantacce. Shi yasa manzon Allah kafirul musafaha, mutum ne mai yawan yin musafaha sallallahu alaihi wasallam. Kuma shi yasa aka kawo ka'ida, aka ce babba shi zai fara miƙawa ƙarami, babba, dan kar a ce an yi rashin kunya, shi babban mutum din sai miƙa hannu. To amma mu yanzu al'adar mu, in za a gaida mutum wai dai a durƙusa, durƙuso, wani yana bala'in san a durƙusa masa. Kai ba sarki ba, kai ba dagaci ba, kai ba hakimi ba. To sarkin ma da hakimin ma da ake durƙusa musu haram ne, ai ai bai halatta ba. Kowaye ma ba wanda aka ce wai za a gaishe shi sai an durƙusa. Wannan yana daga cikin gargajiya da jahiliyyar da take ƙasar Hausa har yanzu, ana yin ta ba a daina ta ba. Mutum ɗan adam, ɗan uwanka, mai tsuguno, mai bayan gida, saboda kurin ya ɗaura rawani ko shi shugaba ne ya sa manya-manyan riguna, wai za a zo wani ma sai an kwanta a gabansa, kwanciya. Kuma dolen kai, ko baka da ko aƙidarka baka, in ka je haidai ka yi dabaru. Allah ma ya rufe asiri, sarakunan a zaune ake samunsu, to kai ma in ka je ka zauna. Amma iya tashin hankali ka tarar da shi a tsaye, za ku gaisa, shi fa yadda a tsuguna. To babu ina jin sarkin da ya kai manzon Allah, ko akwai shi? Kuna shakka? Sarauta dai da isa, da matsayi dai, da girma a wajen al'umma, da girma a wajen Allah. Shi annabi yana da garanti, babba ne a wajen Allah, babba ne a wajen mutane. Shi ko sarkin duniya, Allahu alam, ko yana da matsayi a wajen Allah, zato dai ake yi. Wasu ma sarakunan ma su fuka kowa ɓarna, mazinata ne, mashaya ne, rawanin kawai suke ɗora, amma dittan tirin shedanci da su ake. Amma tunda suna da rawani, su za a yi musu. So yana da kyau, saboda babin karatu mutane fa su sani fa ba addini ba ne. Yawa, gaida sarki a tsugune da zuwa a kwanta a gaban sarki, wallahi Allah ne kawai ya halatta in za a gaishe shi. Yanzu nan muka gaida Ubangiji da asuba, muka yi ruku'i dan shi ne, muka ɗago dan shi ne, muka fa goshinmu a ƙasa dan Allah ne, muka daɗe mayarwa dan Allah ne. To wannan sunkuye-sunkuye ba a yi wa wani ɗan adam in ba Allah ba. To manzon Allah ba a taɓa zuwa wani ya zo gaishe shi ya tsuguna ba. kai shi sunkuyawa ma a zo za a gaishe shi a sunkuya ma baya bari ya ma fada ya ce kar ayi sunkuyo irin da naga jiya lafiya dan sunkuya din nan baya bari ya hana saboda sunkuyan wannan gabar in dai a wajen gaisuwa ne a nade ta haka to hakkin Allah ne yace kuma dan adam bai kamata a bashi hakki na ubangiji ba so musafaha ita ce addini musafaha ita ce addini amma yanzu a gargajiya din na al'ada akwai sarkin da in ka bashi hannu in ka yadda ka bashi hannu to ka mutu ka mutu duk a kasar nan akwai sarakunan da idan suna son halakar da kai to sai su baka hannu sai ka jana cewa daga kafin ka karasa kaga in fahimi ko muka hannu ka karba to ajalin ka ya zo saboda bala'in matsafi ne suna nan da yawa a kasar nan wallahi an san su idan baya son ka sai danka maka hannu kana karba zaka koma gida da gudawa zaka koma da katara ai aje ka tafama dan adam kenan to shi yasa kaga yawanci ake musu ran kai dade daga nesa ka dunkule kawai kai haka Allah raba ku lafiya an fahince ni galibin ku matasa ne yara ne yanzu kuke tasowa ku gane cewa gaida sarki a durkusa gaida sarki a kwanta ba addini bane gargajiya ne ba kuma musulunci bane duk da cewa sarakunan musulunci ne ake musu me dalili ba aiwa annabi ba sallallahu alaihi wasallam kuma akwai hadisi annabi ya hana shikenan to ya za a yi Allah ya sa a gyara in ka zama masaraki sai ka abin Allah alhamdulillah wasu yanzu daga cikin sarakuna na zamani suna dan ragewa suna ragewa akwai wanda wallahi zama ma ba a zama wallahi zama ba a zaunan ma wallahi sai ka kwanta kaga hakan nan wallahi da ka san sujjada haka zaka danna gwiwar hannunka a kar kowa yana karshi kuma yana nan yana zaune zan zare ido Allah ya sauke Allah raba mu da sharrin gargajiya to wannan kenan jama'a cikin ina yi mana bayani akan ladabin haduwa na farko a sallama da harshe na biyu musafaha na uku a murmushi na hudu ka tambayi ya sunanka kaga gaskiya ban fiye yi ba amma in mutum ya zo gaisa da shi bai san ka ba bayan kuma ya ce mallam ya sunanka ne wallahi mallam zai ji dadi zai ji dadi ce to a wannan ya damu da ni ma har yana so ya san sunana wanda gaskiya ban fiye yi ba sannan kuma na biyar sai ka ce wa mutum ina kaunarka saboda Allah inni uhibbuka fillah to shi ma kuma shari'a sai ta ce ahab takaitacce sai ya ce ahabbaka Allahu alladhi ahbabtani fihi ubangijin da ka so ni saboda shi Allah isoka abinda shari'a ta ce mana mu yi kenan wannan shine kaidar haduwa idan dai an hadu waye zai irga musu la ilaha illallah babu ihu ne tai kawai ko abubuwa guda biyar da aka ce in an hadu me ya kamata a yi na'am dan fulani ina jin ka na farko me na farko sallama ha ban ji ba karam kalla ka bude bakin kai ba mace bane ka faɗi magana da ƙarfi in ji ehe sallama na ɗaya daga sallama sai musafa to muje sallama kana assalamu alaikum sai musafa daga musafa sai mi sai tambayin suna eh sai murmushi sallama musafaha murmushi na uku kenan sai na hudu tambayan suna ku eh waye sunan ka sai na biyar eh yawa na biyar ka ce ina kaunarka saboda Allah duk wanda ya ce ko ba a gaban ka ba ya faɗa labari yazo ma cewa wane ai ana labarin ka wata ran yace wallahi wannan mutum ina kaunar sa saboda Allah insha Allah zaka ji wannan mutumin kana son sa to wannan kalma yanzu an juya al'amarin mata ne masu neman mata masu neman aure afwan neman mata wai ashe mummuna kalma ne masu neman aure su suke ga yawa ƴan mata wannan kalma amma ka'ida a musulunci dan uwanka musulmi ka ce masa wani ina kaunarka saboda Allah masu ilimi wanda suke zama a wurin makaranta haka suke inni uhibbuka fillah ya wani ina kaunarka saboda Allah ana gaya wa manzon Allah wannan da yawa kuma annabi shi ma yana mai da amsa to wannan shine kaidar da shari'a ta shimfida mana dangane da haduwa da ainihin wato juna qala haddathana ahmad ibn khalid al-khallal qala haddathana yahya bin ishaqa as-sailahani قال حدثنا ليس بن سعد أن يزيد بن أبي حبيب أن عبد الله بن الحارث قال ما كان ضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا تبسما شيما ونن يشي عبد الله بن الحارث يشي أي داري رمضان الله بتكسن شيبا إلا مرمشي أبو إساءة أن هذا حديث غريب من هذا من حديث ليس بن سعد ترمزين يروي توشي وتقول نوري يشي غريب صحيح إن قلت شيء shi ma wannan yana nuna mana mafi rinjayen dariyar annabi murmushi ne kawai qala haddathana abu ammar al-husayn ibn hurayth qala haddathana waqi' qala haddathana al-a'mash an al-ma'rur ibn suwayd an abi dharr qala qala sallallahu alayhi wasallam inni la a'lamu awwala rajulin yadkhulu al-janna allahu akbar wa akhira rajulin yakhruju minan nar yu'ta bir-rajuli yawm al-qiyamah fayuqalu أعرض عليه صغار ذنوبه ويخبأ عنه كبارها ويقال له عملت يوم كذا وكذا كذا وكذا كذا وهو مقر لا ينكر وهو مشفق من كبارها فيقال وأعطوه مكان كل سيئة عملها حسنة فيقول إن لي ذنوبا ما أراها هنا قال أبو ذر فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجذه حديث البخاري حديث مسلم حديث إمام الترمذي أبو ذر الغفاري shine marwaicin wannan hadisi Allah ya kara masa yadda shine sunansa Jundub ibn Junadah ibn Sufyan ibn Ubayd daga Bani Ghifar ne ɗaya ne daga cikin mutanen da suka riga kowa shiga musulunci shi Abu Dharr al-Ghifari kuma yana cikin manyan sahabbai masu matsayi wasu ma sun ce ma nabiyar ne wai haka wasu suke faɗa a musulunci ma ga baki daya yana cikin lamba biyar kaga ai da dadde ne mallam ana buga misali da Abu Dharr wajen gaskiya mallan sahabbai dukan su masu gaskiya ne Abu Bakar shi yafi kowa a cikin su kun ga kenan gaskiyar mataki mataki ne kamar misalin ka ce wani yana da tsoron Allah amma fa gaskiya alamu suna nuna wani yafi shi tsoron Allah to Abu Dharr al-Ghifari yana daga cikin sahabban da in an zo magana gaskiya to rufe kofa kenan yana da gaskiya ta hakika ba wasa a cikin lamarin sa kuma wani abu mamaki kun san gaisuwar musulunci ita ce assalamu alaikum ko a duk duniya wanda ya fara gaida manzon Allah da assalamu alaikum shine Abu Dharr al-Ghifari هو أول من حيى رسول الله صلى الله عليه وسلم بتحية الإسلام يعني أول من قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم السلام عليكم شيني متن فرقو دي فاربو دباكيتي ومن ذا الله السلام عليكم كربو تاك أجيش تاريخ أبو ذر الغفاري جندب ابن جنادة رضي الله تعالى عنه صحابيني وندي كينا دا إلمي دن يتبتا har a lokacin khalifancin sayyidina abubakar ma yana bada fatawa abubakar din yana rayi amma wallahi abuzar yana bada fatawa lokacin umar ma abuzar yana bada fatawa lokacin Usman ma Abu Dharr yana bada fatawa, ma'ana ga halifa kuma shi ma mai fatawa ne, kuma su halifofin sun yadda yana da ilimin da ya cancanta shi ma ya bada mai ya bada fatawa. Da shi aka je Baitul Maqdis tare da Umar, musan Umar ibn al-Khattab ya je ya bude Baitul Maqdis wannan masallaci ko, to da shi Abu Dharr aka je yayi bayan manzo Allah ya rayu wafati yayi hijira zuwa Sham. Shi Abu Dharr ya tashi daga Madinan gaba ɗaya koma Sham, a can ya je ya dade har zuwa lokacin da Abubakar ya rasu da Umar, har lokacin da Sayyidina Usman ya hau khalifanci. Mutum ne wanda yake karim, shi Abu Dharr karim, yana da karamci, ce wani ka ai wani karimi ne, wasu Allah ya ba su karamci mana, wasu suna da mutunci a rayuwarsu. Mutunci kuma daɗi ne jama'a, ku gane mutunci fa ba shi ne mutum ya ɗauki kuɗi ya baka ba, mu'amala wani Allah ya yi masa hore masa mu'amala mala. Kuma ina gaya muku mu'amala ɗin nan abin ka kafa goshinka a ƙasa ne ka roki Allah, Allah ya baka ita. Wani zai yi iya ƙoƙari ya yi ɗin wallahi baya iya yi. Wani ɗabi'arsa yana da sha'awar ya wulakanta mutane, ɗabi'arsa ne haka yake. So za ka ga kamar ɗan wulakanci ne amma haka ɗabi'ar take. To irin wannan ɗabi'a ƙoƙari ake gyara ta. Wani kuma wallahi malam duk yanda zai siya kyautata ma, duk yanda zai siya kyautata ma, shi abin alfahari ne gare shi ya masa hidima. Kuma wannan ita ce ɗabi'ar annabi, ɗabi'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Yanzu akwai mutanen da za ka ga kamar wannan Larabawa sun fi wannan ɗabi'ar, mu ba irinmu ba galiban. Balarabe wanda ya san addini mai kyakkyawan ɗabi'a, kuna haɗuwa kuna gaisawa ko bai san ka ba, zai ce faddal ma'ana, ma'ana zo mu je gida don Allah, haka kawai ba, a masallaci kawai kuka haɗu da shi kun gaisa, ina gaji a lafiya ƙala, ce faddal faddal, zo mu je gida na ka sha ruwa, zo mu je gida na ka sha shayi, zo mu je gida na ka ci abinci. Ba irin ni da kai ba yanzu za ka zo gidan nawa ina kallon ka na kallon ruwa fiye wata na naira biyar ba zan iya ɗauko an baka ba. Kuma wannan tarbiyyar mun koye ta a wajen iyaye da kakanni, iyayenmu suna kyautata wa baƙinsu, amma yanzu zamani da boko ya canja mana ɗabi'a. Mutum zai yi baƙo ya kawo shi gidansa, wallahi ruwan sha ba zai ba shi ba, ruwa ruwa ruwa. Amma ka lura ko ƙauye ka je abu na farko da za su fara yi ma sai a je a nemo ruwa a kwanan sha, wataƙila ruwan ma ba za ka iya shan sa ba, amma saboda shi suke sha sai a ɗauko a ajiye ma a ce gashi faddal ma'ana zo mu je. Mutum ya dafa abinci haka kawai, ba walima ba, ba aure ba, ba komai ba, ya dafa abinci ya ba wa mutane. Kan dan uwa muna tare da shi a nan, wata ran wani uzuri ya kai ni gidansa da daddare haka, bai san ma zan zo ba ne, dalili ya sa wani uzuri ya sa na biya ne masa waya muka abin nan, ce mu shiga mu shiga mu shiga mu shiga, muka shiga. Wallahi da muka shiga falon samalan, abinci ne da yawa an kawo da yawa abincin, sai na ce sha, ya na ga wannan abinci haka, ai wannan abinci ya maka yawa. Ya ce ai malam wannan ka'ida ce wannan abincin nan, anan kullun ne sai in dai abinci da daren nan ne za a kawo abincin nan zai kai na mutum goma. Na ce to yaya haka? Ya ce ai mutane suna zuwa, ai na kan yi baƙo wani lokacin, maƙota wani lokacin, abokanai, da taimakon Allah kuma baya tafiya a banza, insha Allah sai an zo an ci abinci. Shi kaga yanzu ban san za ka zo ba, abin ya burge ni wallahi, ne mamaki. Na ce kaga wannan Allah ya taimake shi, shi sa in mutum yana da wadata zai iya samun aljanna cikin sauƙi. Ka je ka karanta abin da annabi ya faɗa akan ciyarwa, muhimmancin ka ciyar da wani, duk wanda ya ciyar da wani Allah zai ciyar da shi, in ku Allah ya ciyar da kai ka samu aljanna. Duk wanda ya shayar da wani Allah zai shayar da shi. Allah faɗa yi a hadisul qudusi, yabna adam, ya kai ɗan adam, ba na jin yunwa ka ƙi ka ciyar da ni ba? Bawa zai ce ya rabbi kaifa utimuka wa anta rabbul alamin, ya ubangiji ni ko ya za a in ciyar da kai alhali kai ne ubangijin talikai, in ciyar da kai kana Allah? Ya ce baka san cewa wane bawa na ya jin yunwa ba, baka ciyar da shi ba? Innaka law at'amtahu lawajadtani indahu, da ka ciyar da shi ai da ka same ni a wajensa. Zai ce ya bawana na ji ƙishin ruwa, ka ƙi ka ga mani ruwa na sha? A kiyama Allah zai tsaye da mutum ya mai wannan tambayar, Bawa zai ce Ubangiji ya Rabbi kaifa asqik, ya Ubangiji yaya zan shayar da kai, wa anta rabbul alamin, alhalin kai ne Ubangijin talikai. Bawan nan zai ce, Allah zai ce ba bawa na ya ji ishiruwa ba, baka bashi ya sha ba? Yace innaka law saqaitahu lawajadtani indahu, da ka shayar da shi aiko da ka same ni a wurin. Kaji fa? So jama'a, karamci yana da kyau, mutunci yana da kyau, murmushi din nan da suke fuska karamci ne. Mutum wata masifa ta same shi, ka jajanta masa, karamci ne. Wani abun alheri ya same shi, ya ganka a wurin, karamci ne. Rashin lafiya ta same shi, ya ganka, karamci ne. Larura ta kama shi, ya ganka ka ne ka ne a cikin larurarsa, karamci ne. Ya nemi shawara, ka gaya masa shawara mai kyau, karamci ne. Ka kyautata wa iyalinsa baya nan, karamci ne. Ka kyautata wa ƴaƴansa baya nan ko a gaban shi, karamci ne. So irin waɗannan abubuwan duk mu tattara su, mu haɗa, suna da kyau. Ina gaya mana, ina maimaita mana, tarbiyyarmu ta musulunci da al'adarmu ta zo da irin wannan. Yanzu mutumin ƙauye galiban da idan zai kawo maka ziyara, zai zo birni, ba zai tawo ka ba, sai ya ɗauko ƴar kaza ya tawo da ita. Kazan nan duka in ka je kasuwa ba ta wuce 600-300 ba. Yanzu neman kaza ta yi tsada. Wallahi idan zai taho da kaza zai taho. Idan zai taho sai ya taho da ɗan barkono. Idan zai taho sai ya taho da kaza. Saboda sun iya karamci. Amma ni da kai yanzu za mu je bakunta gidan ɗan uwanmu ko gidan abokin mutum, zai haɗa mota daga nan ya tafi Kaduna, ya tafi Maiduguri, ya tafi Bauchi, ya tafi ina ne, ya kai ziyara gidan ɗan uwansa. Lemo da ayaba na naira 250 ya tsaya a bakin titi ya saya, ya ce ga wannan a bawa yaran gidan nan a yanka musu, wallahi ba zai yi ba. Kuma ba mamaki idan ya je gidan nan ya miƙa buƙatarsa ta duniya ga shi mai gidan. Chocolate na ɗan yara ɗan nan, chingam, duka kwalin chingam ɗin bai wuce naira 200 ko 150. Ka tsaya ka saya, idan yaran gidan suka zo ka miƙa ka babbar su, za su ji daɗi. Amma wallahi ba mu yi ba, saboda zukatan namu sun ginu akan ruwa. Mutum kawai sai zo maka bakunta a bushe ƙarƙar, yara suna sanda zuwa ba abin da zai. Amma muna nan ƙauye ai ba sa iya shiga gidanka wallahi sai da wani abu hannunsu. Sai ga mutum saboda rashin zigege, saboda rashin guzurin da zai iya kai wa ɗan uwansa, wallahi sai fasa tafiyar. Gishiri fa, sai mutumin ƙauye zai sayo gishiri fa, duba gishiri mai aka yi gishiri. Ina ni akwai abin da ya fi gishiri ma tsada ne, araha butu. Amma wallahi mutum sai ya kullo gishiri ya kawo maka, ko tsohuwar ka ko kakanka, ko su kawo barkono ta baka. Wannan jama'a karamci ne. In kun lura kun ga iyayenmu da kakanninmu sun koya mana wannan. Amma yanzu zamani ya canja. Ni na san lokacin da nake yaro, wallahi muna yarinta, abincin gidanmu da daddare ba ma ci, saboda kwaɗayi irin na yaro, muna zaune muna jiran na makota. Gashi za a yi mai kyau a gida ɗin, amma wallahi baka ci ba, ka fi son na makota. Saboda me? Mun sani mu ana ɗora mana kwanuka mai tabin makota, ai tabi, sannan makota ma su zo su kawo, kuma ga ana sa albarka. To amma yanzu fa, wani makoci ne yake zuba abinci a aika makocinsa? Bari in gaya muku wani abu na karamci, tunda muna magana ne akan karamci. Karamcin iyayenmu da kakanninmu a da yasa ba sa cin abinci su kare a gidajensu. Ba irin ni da kai bane, yanzu abinci na ni kadai a falo, ni kadai wurin wanke hannu na ni kadai, wurin zama na ni kadai, a haɗa mun komai ni kadai. In na gama in ɗauka in sa shi a firiji in ajiye, a ɓarara kashi gobe. Ciyayya suke yi, ciyayya. Kowane mai gida abincinsu yake fitowa da shi. In ya dawo daga kasuwa ko ya dawo daga wani wuri, baya ma shiga gidan, guzurin sai ya bayar aka yi gida, sai a ɗauko abincinsa. In kaza ne aka yi, ita za a kawo. In ma menene aka yi, ita za a kawo. To malam, ka san me ake a da? Idan mutum yana kawo abinci wurin ciyayya nan, aka fahimci babu naman miya, to daga nan ake gane wane yana cikin yau. To a lokacin a maciyar, manya daga cikin maciyar za su gane to wane yana cikin rauni, ya ɗan samu yin ƙasa. Tunda kaga gidansa ana yin abinci babu ƙashin miya, to wani sai ya aika masa kudi gidansa, ko kuma wani ya je sai nama ya aika gidan shi, wallahi. Ko kuma wani lokacin za a yi, in babu din za a fito da abincin, kowa za a fito da shi, amma za a ga wani bai fito da abinci a gidansa ba, to ba sai ya yi bayani ba, an san ya wuce ta hana ya fito da shi. To a lokacin za a bi rumbu-rumbu, buhu-buhu za a bi ana aunawa, sai dai a kai masa abinci gidansa, kuma bai san waye ya kai abincin ba. Ni da kai yanzu bashi ma ba kowa ka isa ka tunkara ba, bashi ma ka je ka tunkari mutum ya baka bashi ma baka isa ba, ba kowa bane ba. So tsakani da Allah kada mu zalunci kanmu, ashe al'adunmu ma da ɗabi'unmu sun nuna akwai karamci, amma na gaya mana turanci da boko yanzu ya lalata mana wannan hali. Amma wanda Allah ya masa arziki ya datar da shi, yana zuwa makaranta yana saurara ana faɗa, yayi kokari yayi maintaining wannan abun a gidan shi, kakka bari wannan karamcin ya wuce maka saboda mutuwa. Alal aqalli ka mutu a ce maka ai wane an yi rashin mutum, ai wane karim, wane ai kayansa ba nasa ba ne, kayansa ai na mutane ne, sallallahu alaihi wa sallama. Dabi'a irin ta annabi kenan. To jama'a, Abu Dharr mutum ne gaskiya yana da karamci kwarai da gaske. Karamcinsa ta sa malam shi dukiyar ma baya iya ajiye ta kwana, naira ɗaya bai taɓa bari ta kwana ba, naira ɗaya. Shi duk abin da ya samu a ranar yake kashewa. Shi yasa jama'a na gaya mana, kun ga imanin nan mataki-mataki ne, yawwa ka yadda kurum wani ya fika. Naira ɗaya duk abin da Abu Dharr ya samu, wallahi a ranar sai ya halakar da shi, in ya biya bukata sai ya ba wani. Yace yo ya mutum zai zo ya kwana da kudi, kai da aka ce kakka tsammanin zaka kai gobe ka zo ka kwana da kudi, ga alhali kuma dole akwai mabukaci ka kwana da abinci, alhali akwai makocin ka bai da abinci. Yace shi bai yadda da wannan ba, wannan tasa suke ta samun sabani da sahabbai, yana ganin ba daidai bane ba ma mutum ya ajiye kudi ya kwana. Yace gashi Allah yana faɗa, alladhina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون إن عدة شهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله. هذا إذوا كرشي الله يما غنى أكم وطن دسكي تسكة دوكيا يشي أجي وكديك أبويك أجي شبا تسكة وابني. To kaga dai wannan jawabi dai Allah ya ji kan Abu Dharr al-Ghifari, kaga imaninsa ne matakin sa, Allah ya bashi wannan. So amma malam ku duba imani bayarwa kawai yake. Lokacin da Abu Dharr al-Ghifari ya mutu malam, wallahi likkafani babu a gidan shi, likkafani da za a je a tukuikuya shi a sashi, wallahi ne ma akai aka rasa, to bai da komai babu. Ya rasu ne a garin Rabza shekara ta 32 bayan hijira annabi sallallahu alaihi wasallam. Bukhari da Muslim duk sun rawaito hadisansa da yawa, hadisi ya kai 281 tsakanin Bukhari da Muslim duk suka rawaito. To wannan Abu Dharr din jama'a a jungule shine yake ya kasance, saboda tsabar shi a zamaninsa yana ga sahabban ma wato sun rungumi duniya, to kawai sai koma ƙauye, ƙauye ya koma ya je yana rayuwa cikin daji, daga shi sai dabbobinsa ya je ya kiwon dabbobi ya ciyar da su ya samu lada ya shayar da su, in buƙatar duniya ta kama ta abinci ya ɗauki guda ya je ya sayar, idan ya sayar wannan buƙatar ranar kullum zai yi, sauran sai ba mutane. Haka ya mutu shi kadai, sai dai labari aka ji, rajul karim jiddan jiddan. To shi ne yake ba mu labari cewa wani hadisi ya ce, inni la a'lamu awwala rajulin yadkhulul janna, ni na san, annabi ya ce na san mutum na farko da zai fara shiga gidan aljanna, na farko da zai shiga aljanna da na ƙarshe da zai fita daga wuta. Manzo Allah ya ce za a zo da mutum, yi uta bir rajuli yawmal qiyamati, za a zo da mutum ranar tashi alkiyama. Jama'a mu ji wannan hadisin sosai, saboda yana da ban tsoro kwarai da gaske. Allah ya yafe mana, astaghfirullah wa atubu ilayh. yutabir rajul yawmal qiyama, za a zo da mutum ranar tashin alqiyama. Fa yuqalu a'ridu alayhi sigara dhunubihi, sai Allah ya ce ku bujiran masa da kananan zanubansa ya gani, iya ganin sa yan kananan zanubai, kanana kuma manya ba. Idan aka bujiro masa da su ya gansu duk zanubin da ka dauka a duniya, Allah zai ce a fito da su a nuna maka lokaci kaza kai kaza, lokaci kaza kai kaza, lokaci kaza kai kaza, wannan kananan ba ba kibar din ba. Sai Allah ya ce ku boye manyan zanuban, wa yukhabba anhu kibaruha, khabba boyewa, sai ya ce a boye manyan zanubin. Sai a ce da shi, shi bawan a filin kiyama, amilta yawma kaza wa kaza kaza, ai ranar kaza, malam sai an kira maka ranar da shekarar da lokacin da awa, rana kaza lokaci kaza, kuma Allah zai baka wani memory mai tunani, ana fada za ka yi fikin kawai, za a kawo maka kamar majigi, lokaci kaza rana kaza lokaci kaza kai kaza. Allah Allah ka raba mu da tonan asiri, ubangiji ka yafe mana zuwa, Allah ka raba mu saba maka ko a fili ko a boye. Astaghfirullah. Sai a ce ai kai kaza kai kaza rana kaza da kaza, wa huwa muqirrun la yunkiru, ana fada zai na na'am na'am, yana tabbatarwa. Ka isa ka Musa, yau gashi kana gani, la yunkir, bai isa ya musanta ba. Wa huwa mushfiqun min kibariha, wato a lokacin saboda bala'in tashin hankalin kiyama, mutum yana jin tsoron manyan zunubin, kananan ba su dame shi ba, yana ta ga kanana ake nunawa, to lokacin kuma yana ta tuno ai akwai manya manyan. Ka duba hikima ta Ubangiji, sai ya ce a boye manyan, kar ku nuna masa, ku fara nuna masa kananan tukunna, ya ga kananan iya ganin sa. Ana fada yana na'am, ana fada yana na'am, yana jin tsoron kada wato in manyan nan suka bayyana fa ba zai kai labari ba. Allah da hakikima irin ta sa malam, kaji ko? Sai Allah ya ce utuhu makana kulli sayyi'atin amilaha hasanatan, kuje ku bashi a maimakon dukkan mummunan aiki da ya aikata, ku bashi kyakkyawan aiki a canja masa. Yubaddilu Allahu sayyi'atihim hasanat, kenan Allah zai canja munanan ayyukan mutum ya maida su kyawawa, wannan shine ma'anar gafuru. Ka san me gafuru? Gafur, an ce al-gafur, ba ana cewa innahu kana ghaffara ba, ko ghafurur rahima ko, to wannan shine ma'anar gafur. Mutum ya san ya aikata zunubi, sai a sitirce shi, sai a nuna kamar bai yi ba, ko baka ji ba, ai shine ma'anar yafiyan ai, kayi wa mutum laifi, ya san da laifin ya kauda kai, yana ta tsoro, ya Ubangiji ina da manya-manyan zunubi, to ba ma manyan ba, Allah zai ce duk aikin da ya aikata mummuna ma a canja a maida masa shi ya zama lada mala. Shine illa man taba wa amana wa amila amalan salihan fa ulaika yubaddilu Allahu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafuran rahima. To shine malan ake ta so wai kullum mutum zai addu'a, ya Allah ka gafarta mana, ya Allah ka gafarta mana, ma'ana ya Allah ka suturce mana zunubin mu, Ubangiji ka kauda kai akan mu. Fa'fu anhum wasfah, kai afuwa ka kauda kai. To wannan shine kamalar Ubangijin kenan. Uba ya kama yaronsa, yaron nan yayi laifi yayi kuskure, gashi nan ya shiga hannu tukuikuyansa, zai kawai azabtar da shi, ce ba kai kai kaza ba, ni ne wallahi baba, ba kai kai aikata kaza ba, wallahi ni ne, ga makami a hannunsa, zai make shi, sai ya ce to je ka daga yau karka kara, in ka kara za a maka kaza. Sai ji dadi saboda an yi masa mai, an yi masa afuwa. To malam haka Allah zai yi wa bawa ranar tashi alkiyama, sai ya damke ka, ka shiga hannu a maka lissafi dalla dalla duk abin da ka aikata, sai kuma a ce je ka an yafe maka, ba ma an yafe ma ba, maimakon zunubin da ka aikata a mayar maka da shi kawai, kaga account ɗinka ya zama kyawawan ayyuka. Allahu akbar. amma bari ka ji hali irin na dan adam. Bayan Allah ya ce ai masa haka, wato shi gani yake yi abin kai anya zai yi kuwa, sai ya ce ya Ubangiji innali dhunuban ma araha huna, ya Allah ni ba ina da wasu zunubin da fa ni ban gan su ba, akwai manyan manyan zunubin da ba a kawo su ba nan. Ka ji fa dan adam, kai da an rufa ma je ka gaba mana. Kazo airport ana cikin din kayanka, an dan lallaba da dan kayan da kazo da shi mara kyau, an ce wuce ka abin nan, kace a ba a dubo wuce jakar ba, a ba a karba galla sai ka wuce. Ai Allah ya kautar da kace zo mu yi gaba, amma wai a kiyama ba wa zai gaya wa kage. To kaga halin dan adam ko, to haka yake. Je ka an mai da dukkan zunubin ka a baka lada akai, wai sai ya tsaya ce ya Ubangiji akwai zunuban da fa ban fagan su ba fa. Allah ya ragwata mana, wallahi Allah ya gyara mana. Abu Dhar yake cewa yanzu da aka fada ba kun yi dariya ba, kun yi dariya ko, to lalle ku abun ya bada dariya. Shine Abu Dhar yake cewa laqad ra'aytu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wallahi na ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya faɗi wannan hadisin, dahika yayi dariya hatta badan nawajizo, har sai da ainihin wato hakoransa suka bayyana. To wannan kaga shine yake nuna ashe annabi yakan yi dariya a wasu wani mawaqif, wasu incidents idan sun faru, to annabi sallallahu alaihi wasallam yakan yi dariya. Kuma kaga ai abun ya kai ai dariya din, dan kai ma dole me kai dariya, saboda kana ganin abun da dan uwanka ya aikata wani abu ne wanda yake bai kamata yayi haka din ba, tunda Allah ya rufa masa asiri. Nawajis al adras kenan, manyan manyan hakware dinnan waɗanda suke nan ciki, wanda ba a ganin su in ba dariya akai sosai ba, ba sa fitowa, ba sa bayyana. Qala haddathana Ahmad ibn Mani', qala haddathana Muawiyah ibn Amr, qala haddathana Zaidatu an Bayan an Qais ibn Abi Hazim an Jarir ibn Abdullah qala ma hajabani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mundu aslamtu wala ra'ani illa dhahik. Wannan bawan Allah yake cewa ai wato Jarir ibn Abdullah kenan yace, yace tunda na musulunta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai taba hana ni wani abu ba, shine hajabani, in nazo bani yake baya tsare ni, baya hana ni, kuma wala ra'ani illa dhahika, duk ranar da manzon Allah muka hada ido da shi tunda na musulunta muna hada ido da shi, wallahi sai yayi dariya. Kaga wannan ma yana nuna me, annabi yana dariya. Ina so ku lura da bangarorin hadisan guda biyu. Yanzu a can mun ta karantawa suna sauran sabon suna cewa ai baya dariya in ba murmushi ba ko, to amma ga waɗannan kuma suna faɗan cewa yayi dariya. To saboda yanayin mawaqif ne suna nan da yawa, ko ba ka bane ba. To shi yasa hadisi na gaba shi ma irinsa ne, yace qala haddathani haddathana Ahmad bin Mani', qala haddathana Muawiya bin Amr, wa qala haddathana Zaidatu an Isma'il bin Abi Khalid an Qais an Jabir radiyallahu anhu qala ma hajabani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anan Jabir ne yake fada ko, yawa wancan kuma Jarir, anan kuma Jarir din ne ba Jabir ba, afwan, yace manzo Allah bai taba hana ni ba, bai taba tsare ni ba tunda na musulunta, wala ra'ani mundu aslamtu illa tabassama, nan kuma sai yace murmushi a wancan riwayar dariya, a wannan riwayar kuma murmushi. Wannan yana nuna mana cikan karamcin annabi. Shi yasa yace idan ka hadu da dan uwanka za ku gaisa ka saki fuska, yana da atuf alal muslimin, yana saukakawa da tausasawa wato ga musulmi, shi annabi din sallallahu alaihi wa alihi wasallama. Shi wannan bawan Allah ya rasu ne a ƙarshen zamanin annabi, an ce kwana 40 ya saura annabi ya rasu ya musulunta, shi Jarir ibn Abdullah. To shine yake ga matullan da na musulunta kwana 40 din nan, in dai muka hadu da manzo Allah sai yayi mun dariya ko sai yayi mun murmushi. Yana nuna mana annabi yana da kyauta, ko ba haka bane? Sannan yana da siyasa ta zamantakewa da mutane, sannan wannan yana nuna mana mutum ne wanda yake yana jan mutane kusa da shi sallallahu alaihi wasallam. Saboda yanayi na lokaci, insha Allah ta'ala za mu dakata a nan bi idhnillah ta'ala. Kuma wannan shine ƙarshen karatunmu a wannan zango, a wannan lokaci, sai kuma bayan Ramadan bi mashi'atillah, kuma da wannan zamu rufe duk karatukan gaba daya, har gobe ma da jibi da muka yi Bukhari ba za mu yi ba insha Allah sai bayan Ramadan. Kenan wannan shine marfin karatun mu na asuba, sai bayan Ramadan insha Allah, saboda ina da yan ayyuka da wasu abubuwa da zan yi amfani da lokacin. Abinda muka faɗa na daidai Allah shi bamu lada, wanda muka yi na kuskure ko tuntuban harshe Allah ya rangwanta mana, Allah ya bamu ikon ganin wannan wata mai alfarma mai albarka. Wallahi azurta mu da aikata aiki na ƙwarai na ibada ya yafe mana zurban mu, ya samu cika da imani, idan zai dauki ran mu ya dauki ran mu na musulmi, sannan ya samu gama duniya lafiya. Allah ya ji gan iyayen mu da malaman mu. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.